الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا تنفع ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، وهي في الحقيقة إنما تزيده مرضا إلى مرضه، لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامل فيه بسبب جهله بالعلوم النافعة التي هي شرط لصحته وبرئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذين أفتوا بالجهل فهلك المستفتي بفتواهم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، فإنما شفاء العلم السؤال. فجعل الجهل مرضا وشفاؤه سؤال أهل العلم. وكذلك الشاق في الشيء المنتهي فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين، ولما كان ذلك يجب له حرارة إلى من حصل له اليقين فلت صدره وحصل له برد اليقين. وكذلك يذوق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى والعلم. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء. وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه إن شاء الله. والمقصود أن من أمراض القلوب ما يدوم بالأدوية الطبيعية، ومنها ما لا يدوم إلا بالأدوية الشرعية الإسلامية. والقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبودي وألم أدوكي لإساك حتى ما أنا سافيا سيهدي سرين دبقل ووطن جماد الآخرة شكالة ليلة أليه لدة ثلاثين لتقصنه هجرة منذ صلى الله عليه وسلم عند شيني 26 ga watan uku a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya. Darasinmu na 20 kenan yau insha Allah ta'ala, a karatun da muke na littafin Izafatul Lahfan fi Masa'id Ash-Shaytan, Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Har yanzu muna wajen ƙarshen babi na uku da yake mana bayani akan magungunan cututtukan zuciya, da ya tsaya bayyana mana nau'o'insu, kuma ya shigo cikin yadda na gefe na ƙarshe kuma mafi hatsari daga cikin waɗannan cututtuka shine cutar da ba a jin raɗaɗinta a jiki a lokacin da take aukuwa. Su ne cututtukan da suke ainihin cutar zuciya, su abinda ya shafi shubuha da sha'awa, su jahilci da makamantansu. To shi ne yake jera mana kowanne yadda yake da kuma irin yadda maganinsa zai zama, ba sai mun maimaita abinda ya gabata a baya ba saboda lokaci. Inda muka ji mana ya karanta mana nan ne ya kamata mu dan dawo bayan, saboda makon da ya gabata mun dan yi nan din, amma kuma saboda zancen ya miƙe za mu dawo daga wannan gabar magana din. Ishi wa kazalika aljahlu, haka shi ma jahilci yake, maradun cuta ce, yu'limul qalba, da yake sa zuciya raɗaɗi. Fa minan nasi man yudawihi, amma daga mutane zaka samu wanda yana maganin jahilci, bi ulumin la tanfa'u, da ilmomin da ba za su yi amfani ba. Mun yi magana wannan a makon da ya gabata, matsalar jahilci. Malam Ibn Qayyim shi abinda yake nufi ko yake ishara zuwa gare shi a wannan wuri, yana ishara ne zuwa ga ilmomin da ake amfani da su wajen sani Allah alhali ba su ya kamata a nema ba. Mana ilmomi da aka fito da su na bid'a, yadda mutum zai yake ganin ta hanyar haka zai san Allah, kamar ilmomin da suka fito daga falsafa da harkar ilmin kalam da harkar tasawufi, wajen karkace wata da ta karkace daga hanyar banzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutumin da ya dauki wannan a matsayin cewa ita ce hanyar da za a san Allah, bayan ko ba ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba, to yana maganin jahilcinsa ne da ilimin da ba zai masa amfani ba. Mun san masu harkar falsafa da su ilmin kalam sun dora ma kansu ne cewa sanin Allah ana yin sa ne ta hanyoyin hankali, ba ana daukar nassin abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ta hanyar haka za a san Allah ba. Mun ce man ilimin sanin Allah, kun fahimci abin da ke ilimin babin tauhidi, ya sunayen Allah da siffofinsa, zatin Allah, ya Allah yake, me ya bamu labari a kansa, a ina yake, abubuwa da suka je shafe shi shi. Mun ga tunda Allah madauki ai gaibu ne, gaibu shi ne duk abin da ba ka ganinsa da idanka, Allah ba ma ganinsa da idanmu, don haka shi ne mafi girman gaibu, mafi muhimmancin gaibu. To asalin saninsa yana da alaka ne da labarin da ya bamu a kansa. Ya yi magana a Qur'ani ko bai yi ba, dai ya bamu labari a kan kansa, iya abin da ya so mu sani. Ya gaya mana shi ne ya halitti sammai da ƙasa, ya faɗa mana ayyukansa na rububiyya, sannan kuma ya bamu labarin wasu sunayensa ba duka ba, wasu siffofinsa ba duka ba, sannan sunayensa gaba ɗaya, sannan siffofinsa gaba ɗaya, babu wanda ya sani sai shi. Sannan ya bamu labarin ayyukan da babu wanda ya taɓa da'awar shi ya yi sai shi, a ɓangaren rububiyya da abin da ya shafi rayuwarmu mu wake gudanar da ita, duk ya bamu labari. Haka muka tashi neman saninsa, ina za mu je? Labarin da ya bamu shi ne a cikin Alkur'ani da kuma yadda manzansa sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wani mutum da yake da tantama da yake da kokonto a kan cewa duk cikin halittar Allah babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ya yi magana a kan Allah, ya faɗi Allah yana da kaza, yana da kaza na siffofi, Allah shi ne ya kaza, ayyukan Allah akwai kaza, akwai kaza a ciki. To duk mutumin da yake san ya san Allah, wannan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, ta haka zai san Allah, ba ta hanyar mutum ya kirkiro wata hanya ta hankali nasa ya ce ai ana gane Allah ne, ko kamar yadda yan ilmin kalam suka sa tariqatul a'radi ta hanyar abin da ke kira hanyar hudufi, ko kuma tariqatul imkani da makamantan irin waɗannan abubuwa. Wasu lokuta mun taɓa zance a kansu, kuma ba za mu fita daga darasin yanzu mu je mu ta bayanin su ba, kasancewar ba lalle a fahimce su yadda suke ba. Amma hanyoyi ne dai na bid'a da su masu ilmin kalam suka fito da su, wai in ba ta wannan hanyar kabi ba, ba za ka san Allah ba. Da Allah kun sha ji mun ta magana akan abin sun zo maganar awwal wajibin alal mukallaf, me suke cewa farkon abin da ke wajibi akan mukallafi, kai an tambaye ka za ka kawo na malam mai ahlali, ko tasdiqu imani. To su a wurin masu ilmin kalam awwal wajibin alal mukallafi shine ash-shakku ko an-nazaru ko al-qasd ila an-nazari, kuma da suke cewa farkon wajibi akan mu'mini shine yayi kokonto, kokonton akwai Allah, kokonton komai, ka dauka komai ba daidai bane. Kuma wannan suka ce wajibi ne kada a yi taqlidi a cikin sa, ma'ana da malami da jahili dole su bincike akan wannan hanyar tasu don su san Allah. Zaka babu wanda zai san Allah sai ya bi wannan hanyar tasu. Ya hanyar take shi ne wanda nake gaya ma tariqatul a'rabi, a duba duniya a ce ai gashi nan yadda duniya take, shi ne duk abin da ka gani yana canzawa, sai a ce to wanda ya samar da wannan abubuwan dole ya zama shi baya canzawa, saboda duk abinda yake da a'rab, wanda su ake ce masifat, wal a'rabu tathbutu wa tazulu, su sifofi sukan zo sukan tafi, ana cewa yau mutum babu shi kuma ana samunsa, sannan yana girma yana rashin lafiya yana warkewa, to waɗannan abubuwa ai sifofi ne, sai suka ce to duk wanda ya halicci waɗannan sifofin tunda mu duk muna da su dole ya zama shi ba shi da waɗannan sifofin, sai a ce to ai kuwa Allah ba shi da waɗannan sifofi, don haka duk wanda ya ce Allah yana da kaza yana da kaza na wasu ayyuka da yake aikata masa, sai su ce a'a Allah ba shi da wannan, don haka dole ne mu korewa Allah, sai a tabbatar da wani zati wanda ba shi da hakika, zatin da ba shi da sunaye kamar da yake a wurin Jahmiya, zatin da ba shi da sifofi kamar da yake a wurin Mu'tazila da Asha'ira da makamantansu, kamar yadda nace mana ba sai mu shiga cikin wannan da zulfinsa mu bashi, abinda yake yake so ya nuna mana shine ilimi ne da ba su da amfani. La'alla nawulin ne ɗaya daga cikin wuraren da Mala Ibn Qayyim da ya yi magana akan wannan ilimi marasa amfani, da ya kawo irin kamar da malaminsa Mala Ibn Taymiya kullum ya zo irin wannan wuri, yakan kawo irin nadamar da su ma'abuta ilmul kalam suka yi, waɗanda suka shiga neman sanin Allah ta hanyar wannan irin hanyar da na ambata mana ba da misalin sa, yanzu a kun ga hanya ce da ba za ta kai mutum zuwa ga gaci ba, ba zai fahimci Allah din ba, kuma zai kirkiri abin da yake ƙarya ne dangane da Allah ya faɗi. To abin da zai nuna maka rashin amfanin wannan hanyar ita ce su kansu manya-manyan wannan hanyar duk sai da suka yi nadama a kanta a ƙarshen rayuwarsu. Al-Ghazali, wanda aka fi sani dai al-Imam al-Ghazali da ake cewa, ya yi zurfi a harkar falsafa, ya rubuce-rubuce a cikinta, da ƙarshen rayuwarsa ko kusa da ƙarshe sai da ya rubuta littafi ya rabi a kan falsafa. Ya rubuta littafi ita wannan hanyar gaskiya ba ita ce hanyar da ya kamata abu ba, bayan ya ɓata lokacinsa shekara da shekaru a kan wannan harkar, ya zama babban malami a cikinta, ya ƙware ƙwarewar da sai dai ya koya ma wasu, amma sai ta wuce kai gaskiya wannan hanyar ba ita ce hanyar da za a san Allah ba, yi watsi da ita, ba a zancen waɗanda suka ɓata dama a cikinta kuma a kanta suka mutu, irin su Ibn Sina, su Al-Farabi, su Al-Kindi, Abubakar Ibn Zakariya Ar-Razi, duk waɗannan haka suka mutu akan wannan harka ɗin, har suna sukan annabawa suna sukan littafan Allah cewa waɗannan abubuwan duk ɓata lokaci ne, inji kuma sunansu duk sunan musulmi. Wannan shine hatsarin wannan irin ilimomi ɗin, dangane da sanin Allah dai ba su da amfani, dangane da harkar duniya sun amfana da mutane, kuma har yanzu mutane suna amfana da iliminsu abin da ya shafi science da engineering da sauransu, amma abin da ya shafi sanin Allah waye Allah, to wannan ɓata ce harkar falsafa, ɓata ne kuma harkar ilmul kalami. Shi yasa kuma har yanzu irin su Razi, Razi Fakhruddin Razi, wanda ya rasu 606 da hijira, sai da ya wasu baitoci da ya ambata ƙarshen rayuwarsa, ina cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu, nihayatu iqdamil uquli iqalu, sannan shi wa aktharu sa'il alamin dalal wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adhan wa wabal wa lam naftafid طول من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال ابن دي انبتا كينا بتوشي بدا اوكو يسي دا ما قرشان غبا تدى عنكلي اكالات متين يشي دورا وكانسا معنى قرشان سا كما قوان دا متين زي سامو اني يسي غبا تدى عنكلي انسا اكال نسي بارون سا دا نسي سي دي انباني دا عنكلي انسا ودا ما يدورا مكانسا اكالاني كمر ياهانا كانسا انسين دا دي فهمش ابو بوا دي كمتا shi da sai ke cewa wa aktharu sa'il alamin dalal, da wainiyar da mafi yawan mutane suke yi yace cikin bata suke yi, yana nufin masu bin wannan hanya ta ilmul kalami. Sai ne ce wa arwahuna fi wahshatin min jusumina, yace rayukanmu suna cikin wata cewa da jikin, ma'ana jikin daban ruhin kuma daban, ruhin an ilmantar da shi da ilmin falsafa, jikin kuma bai karɓi wannan abu ba saboda jiki yana kan fitra. Bari katse wannan ruhin ba ku wata kissa da mun sha zantanta ta Abul Ma'ali Al-Juwayni, wanda ya auna bari yana cewa ba za a ce Allah yana sama ba, yi ta faɗa, yi ta huɗu ba. Sai wani malami Alhamadani ya ɗaga hannunsa ya tambaye shi daga cikin ɗalibansa, yake cewa ba ni fatawa, yaya zan yi da wata larura da ta daman a jikina? Kun ce ba za mu ce Allah yana sama ba, amma in muka tashi kullum muna addu'a, yace na rasa yadda zan yi, kullum in zan yi addu'a sai ga na ɗaga hannuna sama, jikin ya ƙi karɓar wannan abu da kuke gaya mana. Hannayena ba za su iya aje wato zama a ƙasa ba, in ina addu'a dole in ɗaga in kalli sama in miƙa hannayena sama. Yace me yasa muke duba sama in muna addu'a? Saboda wannan abun ya sauko daga kan mambarinsa yana cewa hayyaranil hamadani, hayyaranil hamadani. Na shaba ko nan kisa. Wannan da yake nuna cewa ya rasa yadda zai yi ba da amsa akan wannan, ma'ana yaya jiki zai yi ya watsi da wannan irin tunani, saboda jiki akan fitra yake, amma ruhin an kosar da shi da wannan harka ta falsafa. Ma'ana shi yasa yake wa arwahuna fi wahshatin min jisumina, sannan sai wa hasilu dunyana azan wa waban. Yace a taƙaicen ƙarshen lamarinmu na duniya cuta ce, mun cutu wa wabani kuma da bala'i iri-iri. To a ƙarshe sai ce wa lam nastafid min ba'thina tula umrina, duk tsawon rayuwarmu wannan binciken da muke ta yi ba san ce al'uwal wajibin alal mukallafi mene shakku ko wal nazar, nazar suna yasa mu ba'thi kowa ya bincike. Sai ce to wa lam nastafid min ba'thina tula umrina, duk tsawon rayuwarmu a wannan binciken namu da muke ta yi ba mu amfanu ba siwa sai kawai an jama'na fihi, a cikin wannan ilmomin da ko binciken mun tara abinda muka tara a cikinsa shine ila wa qalu, sun ce wani ya ce wani ya ce, an ce da an ce, kuma wani shiri wai an ce ka ce ko Allah kyauta. To kun ga wannan ya nuna nadama ce ko ba nadama ba? Nadama babba shi yasa duk a ƙarshen rayuwarsu sai da suka yi wannan nadama. Ash-shahr ath-thani shi ma haka yanzu wannan nadama ɗin yake cewa laqad tuftu al-ma'ahida kullaha, yace la'amri laqad tuftu al-ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi bayna tilka al-ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqanin aw qari'an sinna nadimi. Shi kuma aka yace yace wallahi na duba duk ma'ahidin nan, makarantun da ake bincike da ilimin falsafa da harkar wannan ilmul kalami, yace duk mun zazzagaya ba makarantar da mu ruwa, in ji shi a shahar sani Abdul Karim shahar sani mai littafin al-milal wan nihal, kuma yana cikin manyan mutane a bangaren aqidar ash'ariyya. Shi ne yake faɗin cewa duk na bincika makarantun nan na ilimin kalami duk na gani, wa sayyartu tarfi bayna tilka al-ma'alim, na kuma sa idona na tafi da hangena da dubina da karatuna da leƙe-leƙena a dukkan abubuwan da ake karantarwa. Kamar yace maka ne babu wata makaranta sai face na je, babu wani ilimi a wannan ɓangaren sai face na karanta shi. Sai ce wa lam ara, ban ga illa wadi'an kaffa ha'iri, yace duk binciken da na yi ban ga komai ba sai wadi'an kaffa ha'iri, wanda ya sanya wato tafin wani mutum rudadde da ya rasa inda za shi, ala zaqani, ma'ana wanda ya haka shi ne mutum, abinda ake nufi wadi'an kaf, in ka ga mutum ya yi haka ya yi tagume ai ya rasa inda za shi, kuma haka bane ala zaqanin yace aw qari'an sinna nadimi, ko kuma mutum da yake gatsar wato hako abin nan da hakorinsa, ko yana kwankwasar hakorinsa saboda nadama, ko wanda ya sa ya tsansa yana gatsa, in ka ga mutum ya gatsa ya tsansa alama ce ta me? Kokonto, yana nadama. Yace to wallahi duk wannan ilimomin ba inda ba mu je ba, ba abin da mu karanta ba, amma ba mu ga komai ba a ƙarshe illa mene, sai ka ga mutum ya yi tagumi ko kuma yana cizon yatsa don me? Don nadama. Za ka karka ɓata lokacinka abin da ba zai amfane ka ba. Haka aljiwani da muke zancen sa akai shi ma abin da ya ambata kenan yace wallahi da na san ilmul kalami haka zai kai ni yace wallahi da na yi watsi da shi tun farkon rayuwata kuma waɗannan sune suka rubuta waɗannan littafan na cewa kai watsi da komai har Allah karka yadda da shi sai kai bincike ka gano shi yanzu dan Allah kai a ce ba qur'ani ba hadisi baka san komai ba sai kawai aka ce maka je ka bincike ko ya Allah yake ina zaka wanda bangon zaka a duniya ko nawa zaka kai kai haka kai ta kallo ina ma mutum ya kare a cewa da rana ko wata sune Allah saboda ba shi da wani abu da zai samu sai iya abin da yake iya gani duk abin da baka ganin sa kuwa ka hakura akan abin da aka baka labari to Allah ma yake ba mu labari a Qur'ani manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah ya kauta don haka sun yi amfani da ilimin da ba zai amfane su ba shi yasa suke cikin jahilci amma su ba san jahilai bane su yanzu in kun fahimci wannan nadamar da waɗannan mutane suka iya nuna mana cewa ashe bai kamata kai ka san wannan kuma ka bi wannan hanyar ba tunda su ga abin da suka faɗi in ka taso a matsayinka na sauyayi mai neman ilimi ina za ka tafi Qur'ani tafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bata lokacinka akan abin da zai cuce ka haka nan masu bin hanyoyin dalilin sufaye ayi watsi da harkar manzon Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abi hanyar wasu abubuwa daban wani yayi mafarki an hadi da wani ya ce kaza da kaza ayi wani zikiri kaza ayi wani kaza a watsi da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gata kuma tana nan a rubuce ita ce a Qur'ani ita ce a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne duka bata lokaci ne galibin masu wannan kuma sai sun zo mutuwa suna tuba su ma ko su yada takaddu a ga mutane tubtu wa tubtu tubtu ko ai waƙoƙi ko mutum ya rubuta baitoci kafin ya mutu tubtu ya ta faɗa na tuba na tuba da ila yanzu cikin dama abubuwan da suke nuna dama can ashe ba a gina abin a hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka kafin mutum ya bar duniyar nan yayi wa kansa faɗa nan da Allah madauki zai tsaye da shi shi kadai za a tsayar wancan da ya dora shi akan wannan hanyar baya nan ko yana nan to tsinenewa za su riƙa tsakaninsu da shi wannan ya tsine wannan wannan ya kama gabansa wannan ya kama gabansa a matsayinka na mutum da Allah zai tambaya kai wa kanka faɗa ka tsara wa kanka abin da za ka gaya ma Allah in kuka yarda cewa hanyar nan ba daidai ba ce to maza maza ka bar ta ka koma kan hanyar alqur'ani da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'taqidu annahu qad sahha min maradihi yace daga cikin mutane akwai wanda yana maganin jahilcinsa da ilmomin da ba za su yi amfani ba wa ya'taqidu amma yana kudurta annahu cewa qad sahha cewa shi ya warke min maradihi daga cutarsa ta jahilci bi tilkal ulumi da waɗannan ilmomi din wa hiya fil haqiqati innama tazibuhu maradan ila maradihi kamar yadda ya faɗa a cutar mai son sha'awa ko mai ishqi mai magana sama kan da ya gabata wanda yake son yi maganin soyayyarsa ga wata ta hanyar da ya lalata to wannan abu ne yake kara masa cuta akan cutarsa to haka wannan mai jahilci maimakon yayi amfani da wancan ilimin sai ilimin ya kara ma wannan ilimin wanda ba shi da amfani sai kara masa cuta ta jahilci akan cutarsa kun ga sai ta nisa daga sanin Allah in ka yi wannan abin da ambata mana in ka lura da rayuwar wanda suka yi falsafar suka yi da ita suka mutu akan ta a ƙarshen lamarin su mai lamarin ya kasance banda wanda suka tuba suka yi nadama wanda basu tuban ba sun mutu akan aqida da ba daidai ba haka ne ko ba ka in ka dina ganga yanzu misali yanzu alkindi malamai da suka rubutu akan sa sun ce a tarihin duniya kakaf ba a san sunan wani malami musulmi guda ɗaya ba tak a cikin malamansa kun gane da sani ko ku gane duk malaman da suka koya masa babu musulmi guda ɗaya gashi kuma sunansa cikin musulmi yake kuma alkindi ya rubuta littafai da yawa a harkar falsafa da chemistry da abubuwa duk sun yi wannan ilmomi ɗin da mathematics musulmi ne da suka fara karɓar ilmomin can na abin da shafi philosophy da suka juya cikinsa gaba ɗaya sai suka yi watsi da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani da suka kware wajen wancan maimakon a bangaren ilahiyat su komo Qur'ani da hadisi sai suka rabu da wannan gaba daya suka koma rayuwarsu kenan. Shi raziwancin Abubakar Razi ba Fakhruddin Razi shine mai cewa bata lokaci ne a zo a ce a tsakanin mutane wai Allah ya ware wasu, wasu a kira su annabawa, wasu a kira su wai wasu a kira su kawai ordinary mutane, wai a ce sauran in ba su imani da annabi wai Allah zai azabtar da su, wannan ba hanya bace da hankali wani zai karba. Kuma sunansa Abubakar Muhammad Zakariya Ar-Razi, saboda nisansu a wannan harkoki din. Yanzu nan ya amfana a ilimin da ya yi ko kuwa ya cutu, don haka shi yasa muke faɗi wanda duk zai wani ilimi wanda ba na addini ba to ya tafi tare da ilimin sa na addini, ya tafi tare da ilimin sa na addini. Kana da fahimtar ka ta addini, duk abin da ya shafi addini dawo asali Qur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fahimtar sahabbai, fahimtar malaman nan da muka sani su Maliku, su Shafi'i, su Ahmad bin Hanbal, su Abu Hanifa, wannan shine musulunci. Abin da ya shafi ilimin duniya kuwa duk inda za ka kowa zai koya maka, je ka koya. Ba a ce dole sai musulmi ne zai kawo ma chemistry, mathematics, engineer, ba haka muke nufi ba. Amma in dai kana su don su waɗancan kuskuren shi ne hanyar sanin Allah ma sai suka tafi gun waɗancan. Kun gane shi ne ita ce matsalar. Ashe in kana son sanin Allah gun wa za ka, inda Allah ya zancansa, inda ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam, kuma ka karɓi wannan abin ba tare da wani bincike ba. Duk abin da ke cikin Qur'ani gaskiya ne. La'alla kai samu abin da zai karfafa wa hankalinka karɓar abu. Amma ka ce ba za ka karɓa ba sai ya dace da hankalinka, wannan karkai wannan. Harkar mathematics da chemistry da sauransu da physics wannan haka suke dama. Ta hanyar hankali ne da bincike da gwaji. Wannan kuma duk ya halatta. Ka je kai wannan abun, kai iliminsa, ka zama abin da za ka zama ɓangaren wannan sana'a ce. Kamar yadda za a tura mutum ne ya je wurin wani kafinta, yayansa ko ɗan maƙota kafinta ne ya koya masa kafinta, to haka wannan ilimin yake. Na likitanci da injiniyar ya halatta ka je ka koyi shi gun kowa, kai karatu ka fa'idanta a duniya zai amfane ka. Amma wanda zai tambaye ka a lahira, wanda zai amfane ka a lahira, wanda za a tambaye ka a kansa, wanda Allah zai tsaye da kai ya ce kayi kaza a ina kai ilimi mai ka sani, to ba za a tambaye ka chemistry, ba za a tambaye ka manzon Allah ne. Kayi ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba, ya zo da saƙo ya zo da shi, ka bi ko baka bi ba, wannan shi ne. To in ka tashi sanin wannan abin da zai tsere da kai ran tashin alkiyama, to ka je masdarin sa shine alqur'ani, shine hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da manhajin magabata. Dan haka isi wahiya fil haqiqati inma tazidu maradan ila maradi lakin ishtaghala alqalb, sai dai zuciyar ta riga ta shagaltu biha da waɗancan ilmomi din ghairu nafi'a, shine biha din an idrakil amal al'alam al-kamil fihi, ya shagaltar da shi, ya shagaltar da zuciyar daga riskar radadin da yake koyi a cikin sa. Akwai radadin jahilci yana nan, yana balbala, yana cinsa a zuciya, amma bai san da shi ba saboda ya shagaltu da wannan tunani inda an tsawaita masa hanyar ma da zai san Allah, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai ya dade shekara da shekaru yana haddace wani abu da hankalin wani ne ya fito da shi. To kunga wannan ya hana shi ya ji radadin jahilcin da ke tare da shi. Shi sa malamai suke ambatawa babu matsala a zuciyar dan adam irin yana jahili kuma shi bai san jahili bane shi. Wallahi matsala ce. Abin ayi wa mutum addu'a ne, ko ba a ce ayi masa ruqiya ba, to ko a koyi kai masa addu'a, saboda shi ba bai san bai sani ba. Shi gani yake shi ne ya sani, alhali kuma yana wato ƙungurmin jahili ne shi. Allah maɗauki sauƙi, sai ce a bi sababi jahilihi bil ulumin nafi'ati, saboda jahilcin, saboda sababin jahilcinsa da ilimomi masu amfani, shi sa zuciyar ta shagala ba ta san wato raɗaɗin da yake damunta ba, saboda ya jahilci al'ulumin nafi'a allati hiya shartun fi sihhatihi wa bur'ihi, wanda sharadi ne su waɗannan ilimomi masu amfani, su ne sharadin warakarsa da lafiyarsa kai da warakarsa. A ce ya zama lafiyayye, to dole sai ya samu ne. Babu lafiyayye sai mai hankalin da ya fahimci saƙon Allah, ya yadda cewa Allah shine mahalicin sa, ya yadda cewa Allah shine kadai wanda ya cancanta a bauta masa. Duk ilimin mutum a duniya da ilimin da ya kai da basira da intelligence, mutum ne mai wayo. Amma in bai san Allah ba, bai san ya wajaba ya bauta wa Allah shi kadai ba, to babban jahili ne shi. Za ka ga mutum ya kware a basira, kwararre ne a siyasa, kwararre ne a tattalin arziki, kwararre ne a injiya, kwararren likita ne, amma ka zo ka same shi bai san Allah ba, bai san haƙƙin Allah ya bauta masa ba, bai san cewa wajibi ne ya bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sannan ya samu yardar Allah. To nan a cikin jahilai a sahun farko yake. Duk irin wannan ilimin da ya tara, za ka dole ne mutum ya yi ilimin addini, ba magana sai ta zaɓi ba, in ya ga dama, in ya samu lokaci, tilas mutum ya nemi ilimin sanin Allah maɗaukaki da kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, fil ladina aftau bil jahli fa halaka al mustafti. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana dangane da waɗanda suka yi fatawa da jahilci, sai wanda ya fatawar har ya mutu bi fatawahum, saboda fatawarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qataluhu qatalahumullah, sun kashe shi Allah kashe su. Wannan kalma ce ta wa'idi, kalma ce ta wa'idi, ma'ana abinda suka aikata din nan na fatawa, fatawar da ta sa har wani ya mutu, to kamar hukuncin sun kashe shi ne. Su ma kuma sai yi musu addu'a ta Allah kashe su. Mun san kuma addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take, ya ambata a hadisi ingantacce cewa yana roƙon Allah duk wanda ya yi ma addu'a marar kyau, in har bai cancance ta ba, to Allah ya mai da ita gafara da rahma. Haka idan mutum ya yi istihadi ya yi kuskure, a kun ya faɗa mana cewa wanda ya yi istihadi ya yi kuskure ga sakamakonsa. To amma wannan ɓangaren yana da bambanci, istihadi ana yin sa ne da ilimi, wannan su sun yi abu ne babu ilimi. Menene ya sani abin da faru? Jabir ibn Abdullah ne ya rawaito hadisi, yace wata rana suna tafiya, sai wani bawan Allah daga cikin abokan tafiyar tasu aka je wani dutse, sai masa rotse ya fasa masa kai. Wannan hadisin duk kun san shi a littafin fiqhu, a cikin hadisan fiqhu kai nake so in ce, su bulugul marami da sauransu. Duk da dai za mu zo magana akan ingancin hadisi, akwai magana a ciki. To ana cikin wannan bawan Allah sai ya ji ciwo, aka fasa masa kai. Dare wani abu ya faru, ya samu janaba, sawa'un mafarki, sai janaba ta same shi. Da safe da aka tashi, ga kai an masa rotse, kuma ga shi ya samu janaba. In an samu janaba, wajibi ai mai wankan janaba. To ba zai iya wanka ba, saboda tsoron kan nan nasa raunin mai girma ne. Sai ya tambaya, shin za ku kuna da ruksa za ku yi min rangume? Kun ga fatawa ke ne, zan samu rangume na in yi taimama in kyale wankan janaba? Sai zai ce, a ina, ai wanka za ka yi dole. To nan fatawar ta zo. Haka kuma wannan korewa ce ga abin da ba su sani ba. Yau kamata ya ce su yi tambaya, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi, sai suka masa fatawar cewa a'a, ai wanka za ka yi wajibi, shi ne wajibinka. Ba Allah ya karɓa dole, inda ita ce fatawa, ya je wanka, ruwa ya shiga cikin kansa, Allah maɗauki ya karɓi ransa ya mutu. Da aka zo aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari, shi ne faɗi wannan, qataluhu qatalakumullah, shi ne sai yake cewa ala sa'alu, shin ba sa yi tambaya ba? Mana dan me ba su yi tambaya ba? In lam ya'lamu, yayin da ba su sani ba, fa inna ma shifa'ul iyyi as-su'alu, fa inna ma shifa'ul iyyi, haka ake cewa iyyi, al-ayn bil kasr, bi kasr al-ayn, fa inna ma shifa'ul iyyi, ai dama maganin jahilci shine as-su'alu, al-iyyi بمعنى الجهل يو جهل في شيء أكيد في داعي الحي أي داما ماذا من شوتر جهل في شيء ليه السؤال ليه كاوما لابن القيم زواج وانا حديثي سبب لفظ شفائي هو جايزا كان ولكا ولكا هو ماذا من أبتو ماذا من أكثر من دقوة شوتر to cutar kuma gashi an fadaita anan shine jahilci tunda yana magana akan jahilci ɗaya daga cikin cututtukan zuciya sai ta kawo wannan hadisi ana Allah ya kufanci sai ya dinganta faj'al al-jahla maradan wa shifa'ahu su'al ahli al-ilm sai annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya sanya cewa jahilci cuta ce maganinsa kuma shine tambayar malamai babu mutumin da zai rasa taufiki ya rasa rahama inda zai tambaya kamar da je Bahaushe ke cewa matambayi baya bata wannan gaskiya ne amma kafin mu je kan wannan magana akan fatawa da jahilci wannan wani mabu'i ne mai muhimmanci hadisin nan rawahu Abu Dawud yana cikin kasar littafin ko masu abin sun gani Abu Dawud da Ad-Darqutni da Al-Qudai في مسند الشهاب أكلا دا البيهقي السنن الكبرى سرورة من طريق الزبير ابن القريق وسوسوس الخريق عن أطاء عن جابر رضي الله عنه واختلف في إسناده ومتنه كويس أباني دا أكيد دا قال دا إسناد دا متنه فروي من طرق أروتوش دا تهيوي دا من دبر عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أطاء شكما دا أطاء أما كما بعد جابر با سيزما عن ابن عباس رضي الله عنهما بنهوه ابن السكن يأتي إن كان تتسيني كما دا يفعلي كما دا يزوء أسفل البدر المنير شيئا بسوانا ينقلتو لغنو وعله الدار قطني علي بن عمر الدار قطني شكما يا إلا الحديث يا فتشو حديث هنا دا إلا da shi da Baihaqi al-Dhahabi cikin Muhadhab ya ce da'ifi ne wannan hadisin haka Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram wanda ya karanta Bulughul Maram ya Ibn Hajar ya faɗi wannan ash-Shawkani a cikin Nahjul Awqar ya dan karfafa shi wa huwa muqarrajun fil irwa'i haka a cikin irwa'i dalil na Malam Albani ya faɗi shi a cikin irwa'i ya ce da'ifi ne shi ma amma shi wannan mai aikin littafin na Al-Ummu ya nan ya tsaya bai faɗi sauran littafin Malam Albani ba yana cikin abin da wasu malamai suka ambata daga cikin abin da suke kira taraji'atul albani mas'alolin da al-Imam al-Albani ya taraji'i cikin hukuncinsu cewa ya dawo daga raunana hadisin ya ce hasan ne li ghairihi wasu wuraren ma ya ce sahihi wannan shi ne hukuncin albani a ƙarshe a kai amma da yawa daga cikin malamai sun raunana hadisin saboda wannan ittirabin da aka samu da sabanin da aka samu na wato matanin da kuma isnadin kamar da dai mutum ya koma littafin hadisin zai ga yadda suka yi maganganu akan hadisin mun ji har Ibn Hajar yana cikin masu raunana shi amma shi Malam Albani wata hanyar daban ya samu na hadisin ta karfafa wannan amma asalin wannan isnadin da ke gabanmu to isnadi ne mai tsanani mai rauni ne yau da haka zalim wanda ya hukunci a kan isnadin ne in ko an bi hadisin kamar da Imam Albani ya tattara hanyoyi a cikin Mishkat al-Masabih a nan ya faɗi cewa hasan ne li ghairihi wallahu a'lam mun ga san da muke malam ya kafa hujja da wannan hadisi in kana sahihan to ya dace da wannan mabu'i da muke magana cewa lallai wajibi ne akan duk mutumin da aka yi masa fatawa kuma ba shi da ilimi to karye magana a rashin ilimi yaje ya tambaya idan bai tambaya ba kuwa zai sabbaba matsala da yawa Allah madaukaki ya hana mu magana dangane da Allah madaukaki ba tare da ilimi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu wannan gefe na ƙarshe wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu Allah madaukaki ya haramta alfasha ya haramta albaghi da al'ithm saqo alfashan nan ma zahara minha wa ma batan al'ithm zunubi da laifi ko na'i sannan kuma ya hana zalunci shine albagi sannan Allah madaukaki ya hana ayi shirka da abinda Allah bai saukar da hujja ba babu abinda Allah ya saukar da hujjar ayi shirka da shi malalan yana karfafa maganar nan cewa komai kar ayi shirka da Allah madaukaki babu wani wanda Allah ya saukar cewa ga hujja ayi shirka da shi ba kaidi bane wancan ba shi da mafhum sannan ce wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu kuma Allah madaukaki ya haramta ku faɗi maganar da baku sani ba dangane da Allah ma'ana abinda baka sani ba in an tambaye ka kace baka sani ba kamar da Ibn Mas'ud yake faɗi duk wanda aka tambaye shi wani ilimi in ya sani ya faɗi in bai sani ba to ya ce Allahu a'lam wannan ba karamin matsayi bane mutum ya ce Allahu a'lam daga cikin sharrin da fatawa babu ilimi ke jawowa yana jawo kisa in a cikin jinayat ne zai sa ka ce abu kaza laifi ne a je a kashe mutum saboda shi bayan ku abun ba haka bane za ka iya raba auren da bai rabu ba aure yana nan lafiya a zo a yi mafata ka ce wannan auren ya ɓaci a je a raba ka raba family ya'ya su tarwa tsaye kuma su ta tafi saboda ka ba da fatawar cewa aure ya mutu za ka iya zaunar da matar da miji su ta zina akan fatawar ka ce zaman su mai kyau ne bayan ku zaman su ba shi da kyau aure ya lalace ka zo ka ce ka gyara duk sharri ne na fatawa ba tare da ilimi ba za ka mutum ya kiyaye faɗin abin da bai sani ba ya je ya bincike ba laifi ba ne ya ce ku ba ni kwana biyu zan bincika ba abin damuwa ba ne mu matsalar mu ne a zamanin yanzu har ɗaliban ilimi sai ka ga lil'asar ana samun ilimin wannan daga an tambayi mutum akan wani abu bai sani ba sai wani ma gefe kaza ma ba shi da ilimi shike nan wai an aje shi ta ce a wuya ma wani ya fi wani ai wani ya fi wani ciki nan shi kuma maimakon yana tsoron a faɗi wannan sai ga bai kamata a gaban jama'a an ce kaza shi kuma bai ce komai a kai ba to wannan abu yana da hatsari Ibn Qayyim mun san maganar mun sha faɗa maganganun da ya ambata a cikin ilamul muwaqqi'in dangane da hatsarin mutum ya fatawa ba tare da ilimi ba an mun san wannan cewa mutum ba mai fatawa kamar yana sa hannu ne a madadin Allah cewa ni wani dan wani na rantsi haka hukuncin Allah yake bismillah na sa hannu duk wanda ya fatawa kamar haka yi to idan mutum zai yi ya tuno wannan matsayin zai sa ya saurara shi yasa a baya za a ga suna kakkaucewa fatawa haka sahabbai suke haka malamai suke za a je ka gun wani za a je ka gun wani tsiran ka lallahi na yafi fifitawa akan tsiran ka kai a duniya ka samu mafita wani kuma shine hankali Allah ya samu dace ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم هكا ألم كيف دي كركو لك فدي أبندا هل شنقولي لك أجربة شكو أبندا بكسني با ولا شو ولم حلالني ولم حرامني تنفي وأن لك عليا لا بايا سمعنا للي ما سجل جلك عليا سننجنا وأن لا لا يفلحون النبي صلى الله عليه وسلم أمنا انما العلم بالتعلم شيء علمي ta hanyar koya ake kai karatu ka ƙara ka budada babu wanda ya san komai a lokaci guda duk wanda ka gani da can jahili ne sannan ya karatu daga kuma shi ilimi process ne ba tsayawa yake ba yi ake aikai har zuwa ƙarshen rayuwa min al-mahdi ila al-lahd haka dabi'a take ba a gadan sa duk wanda ya ce ya gaji ilimi to yayi masa kuskure ba a gado ko kuma ba gani an gado babu ba lalle ne malami ya haifi malami ba malami malamai ne suka haifi jahilai jahilai ne kuma suka haifi malamai saboda babu gado magana ce ta karatu wani ya karanta ya sani wani bai karanta ba bai sani ba shikenan Allah madauki ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a hadisin da yake ambata cewa Allah madaukaki la yanzi'ul ilma intiza'a min al-ulama wa inma yantazi'uhu bi qabd al-ulama Allah madaukaki baya fujja ilimi daga zukatan masu ilimi kawai kana da ilimi sai a zare sai an kwace ko kuma ji an sace wani ilimin ka ba a sata wani ne cikin wujuhin falalar ilimi akan dukiya da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu aka ruwaito azar da gare shi yake fadi ilimi ba a sace shi dukiya ba ana sace ta zaka ga mutum mai dukiya an masa sata ya koma babu sai ya sake lalowa daga farko yana ta nema ilimi kuwa ba a sace shi yana nan tare da kai to haka manzo Allah sai ya fadi Allah yana dauke ilimi ne da dauke malamai yau wani ya rasu gobe wani ya rasu jibi wani ya rasu malamai da tun mutuwa shine har manzo Allah yake cewa har sai ya zama idan Allah ya dauke malamai suka mutu ya zama babu wani malami da ya rage ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmi fadallu wa adallu bayan malamai sun mutu sai mutane su riki wasu wanda ba malaman ba sai a ce su ne malamai ai ka hulɗa da su a matsayin malamai sai a tambaye su sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba sai su bata sai su batar in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka a kiyaye Allah madauki ya ba mu ilimi mun da kuke ganin mun sani Allah ya ba mu sani alhali mun san kanmu tsakani da Allah ba malamai bane Allah madauki muke roƙo ya sa mu cikin ɗaliban ilimi na gaske da za su tsaya su yi karatun da za su yi ilimi Allah ba mu ya ba mu tawfiki to shi ne sai ke cewa faja'ala al-jahla maradan wa shifa'ahu su'ala ahli al-ilm Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya sanya jahilci a matsayin cuta cuta ce kwarai da gaske wa shifa'ahu maganin wannan cuta kuwa shine su'ala ahli ilmi a tambayi ma'abuta ilmi wato malamai wa kazalika shaku to wannan ya abin da shafi ilmi jahilci ke daga cikin cututtuka to akwai wata cutar shine kokonto ita ce kokonto yace wa kazalika shaku fi shay'i al-murtabu fihi haka nan mutumin da yake kokonto a wani abu al-murtabu mai raibi shine man al-murtab wanda yake kokonto ne mun yi magana kokonto ash-shakku da raibi ko bambancin su ko wa sani mutumin da yake kokonto a wani abu ya ta'allamu qalbuhu zuciyarsa haka take radadi tana jin zafi hatta yahsula lahu al-ilmu wal-yaqin har sai idan ilimi da yaqini ya samu sai ya samu ilimi ya samu yaqini sai ya ji waraka da zan so in faɗi wannan yanzu idan mutum akwai wani daɗi da ake ji a zuciya malamai suna faɗi idan kana zaune aka zo aka tambaye ka akan wani abu idan kace baka sani ba ni dai ban sani ba wallahi duk da na faɗi wannan sai ka ji wani daɗi ka samu hutu amma wallahi kana faɗin abin da ke kuskure har ka je ka kwanta sai ka ji abin yana nan to dan me zaka sa kanka a matsala akwai cutarwa ga wanda ka ba shi fatawa bal wasu ba musan cewa akwai yaudara suna cewa yanzu misali yanzu mutum ya taho maka daga can babban titi sai ya same ka akan wannan junction din kan wannan iyaka sai ya tambaye ka da Allah ce ina ne hanyar kauran kangi sai ka ce ya gabas ka koma masallaci me kuma baka sani bane da Allah kauran kangi ne kalmar ce baka sani ba ko baka san inda unguwar take ba sai ka ce ya tambaye ka masallaci alhali kuma rashin sani ne yasa ka faɗi haka shi idan ya tafi can wajen masallaci ya ga ba nan bane ya tambaya aka dawo da shi me zai ce cewa wani ne ya yaudare ni to karka bari dan tashin alkiyama a dora wannan hukuncin a kanka cewa ka yaudara an tambaya ka faɗi abin da baka ba Allah ka kun gane misali to ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarka yace wa kadhalika shaqqu fi shay'il murtabu fi يتعلم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ولما كان ذلك يوجب له حرارة يعين داما شيكو كنتو ينا حيفر ومتون ونزافي أزوشيا جب متون دباء سنة يكي بلا تسامكو كنتو أزوشيا كنية دولة جب متون دبي كام قرآني با كما بي كام حنيا لمن زال الله صلى الله عليه وسلم والله أقولكو كنتو أزوشيا ko yayin musu ko bai musu ba a zuciyarsa can lokacin da zai tsam da kansa ya nutsu duk hanyar da yake bi akwai kokonto
sai ya ji wani abu bai gama gamsuwa da shi ba. Akwai mas'aloli da yawa da zai wa kansa adalci ya iya rubuta su, mas'ala kaza fa ni har yanzu da aka dora mu akai a hanyar kaza dinan da muke bi, akwai damuwa, ina bukatar amsoshi, suna nan da yawa. To da zai tambayi kansa ya kansa adalci da sai ya nemi ilimin waɗannan abubuwa din. To haka mai kokonto akwai wata harara, akwai wani zafi a zuciyarsa. To dan haka ne yasa ila liman hasala lahu yaqin, duk mutumin da ya samu yaqini a zuciyarsa sai ku ji an ce salaja sadruhu, kirjinsa ya yi sanyi, shi ne salaja, ya samu salji kamar ya samu kankara a ciki, bana saboda yaqini da nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarsa ta yi wani sanyi kirjin kamar kankara. To duk mutumin da yake da yaqini haka yake, wanda ko ba yaqini to kullu wata harara ce da zafi a cikin kirjinsa. Wa hasala lahu bardu yaqin, kuma ya samu wato sanyi na yaqin. Wa kadhalika yadiqu bil jahl, haka nan kuma kirji haka yake takura da jahilci wal dalal, da bata. Idan mutum ya zama batacce kuma jahili, to haka kirjinsa a takure, ya same shi da zafin rai da damuwa, bai san ma me yake damunsa ba, ya tabushi an tsari rushdihi, saboda ai abin wal dalal an tsari rushdihi, saboda bacewa da yake daga kan hanyar shiryarsa. Wa yanshariqu, amma kuma zaka ga kirjinsa ya bude bil huda, da shiriya wal ilmi, da ilmi. Qala ta'ala, Allah madauki yana fadi, faman yuridillahu an yahdiyahu, duk wanda Allah ya so ya shiryar da shi, ku ji misali, duk wanda Allah ya so ya shiryar da shi, yashrah sadrahu, sai buda, shine yashrah, sai buda sadrahu, kirjinsa, lil islam, ga musulunci, sai ka ji aka ku musulunci. Waman yurid an yudillahu, wanda ku Allah ya so ya batar da shi, yaj'al sadrahu dayyiqan, sai Allah ya sanya kirjinsa kuntatacce, mai kunci, harajan, shine ne mai kunci, ka annama yas'adu fis sama, ai ka annama yatas'adu, kai ka sai yana hawawa ne fis sama'i, zuwa sama. Dabi'ar da Allah madauki mana mu ɗan adam, ya sanya mana iskar shaka a nan ƙasa, duk wanda yake rayuwa a ƙasa sai ya buƙaci oxygen da zai shaka. Yana yin sama ko yana barin wannan ƙasar, to oxygen tana ƙarewa. Don haka in mutum yana yin sama, haka za ka ji shi numfashi yana nema ya ƙare masa, saboda ba iskar da zai samu. Saɓanin tsuntsaye, tsuntsaye kuwa sun fi jin daɗi in suna sama inda ba oxygen, saboda su kuma abinda suke samu su shaƙa su kuma daban. Saboda haka Allah ya yi su can, mu kuma haka Allah ya yi mu anan. To mutumin da yake hawa sama, ƙirjinsa haka yake kunci, babu iskar da zai shaƙa. To haka mutumin da yake cikin jahilci da bata da kokonto, ba akan shiriya ba, Allah madauke ba mu shiriya. To sai yake cewa wasa ya'ti zikru maradi dhiqil qalbi, ambatan maradi dhiqil qalbi, zikru maradi dhiqil qalbi, ambatan cutar kuncin kirji, ma'ana ita kanta wannan a matsayin ta na cuta, malam ibnu qayyim ya ware mata mahalli, zai zo mana magana akan ta. Lalle zaka bore a wannan littafin kana karanta shi. Shi kuncin kirji din a matsayinsa na cuta, zai ware lokaci ya mana magana a kansa, yana zuwa yake. Wa sababuhu, da sababinsa, wa ilajuhu, da kuma maganinsa, me yake jawo kuncin kirji, me ya maganinsa, zai zo insha Allah. Wal maqsudu, abinda da nake so ka sani anan, anna cewa min amradil qulubi, daga cikin cututtukan zuciya, ma yazulu bil adwati tabi'iyya, akwai abinda ke gushewa ai maganinsa da tu da magunguna waɗanda suke na ɗabi'a na tarar magani, wato da kuma abin da ya shafi maganin likita. Wa min amala yazulu illa bil adwiyati ash-shar'iyyati al-imaniyyati, akwai wanda ba zai gushe ba sai da magunguna waɗanda suke na shari'a na imani, su ne maganin da ake samu a Qur'ani da hadisi, wato wanda a hannun manzanni ake samun sa. Wal qalbu, ita ko zuciya, lahu hayatun wa maut, tana da rayuwa tana da mutuwa, wa maradun wa shifa, tana da cuta tana da waraka, wa zalika a'zamu ma للبدن مما للبدن, wannan kuma girman abin da ke cikin zuciya na waɗannan abubuwa sifofin da cuta da kuma waraka da lafiya a da rayuwa da mutuwa, girman sa yafi abin da ake samu a jiki. Yanzu ka tambaye likita, likita wanda bangare ya karanta bangaren jiki ko, yanzu in ya tashi lissafa maka cututtuka iri-iri na jiki, ai zai samu da yawa. To shi ne malamin yake cewa cututtukan zuciya sun fi cututtukan jiki yawa, da zo kuma duk zamu ji su insha Allah ta'ala. Allah san kala muke roƙo ya mana maganin cututtukan zukatan mu. Allah ya tsarkake mana zukatan mu. Allah biya mana bukatun mu na alheri. Allah ya sare mana abin da ya kuntata. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. زي دوكي وانتم زي دو wannan duka amma asali tunda yayi maganar balal da huda maganar shiga musulunci yawa tunda wanda ya shiga musulunci idan gaba ɗaya zama ma'ana yana cikin musulunci ba za a siffanta shi da zalal ba sai dai idan zalal ɗin ana nufin jahil yawa amma asali yana nufin shiga musulunci zai iya ɗauka kuma ta ɓangaren tafasir idan wani abu detail ɗin musulunci ya ɓuya daga gare ka baka sani ba kana nan a matsayin jahili duk da za a iya kiranka bal ta ɓangaren abin da baka sani ba amma dai tunda an kawo an yi muƙabalarsa da Islam. Ne Islam kuma kun ga kishiyarsa menene kufur ne yau da haka a cikin ana maganar asalin shiga musulunci na wannan ya rubuta wata takarda ko ana tsoron tambaya kuma kuna rubutowa tambaya me yake cewa yace malam tambaya ta anan ita ce me hukuncin masu amsa waya a cikin masallaci ko yin surutu wanda bai danganci addini ba to idan kana nufin a cikin masallaci ba lokacin sallah ba abubuwa biyu ne amfani da waya a cikin masallaci asali ya halatta saboda kasancewar abu ne mubahi asalinsa mubahi ne tunda babu wani abu na nasi na shari'a da ya hana illa asali me ka faɗa a masallaci idan abin da ka faɗa karatun Qur'ani kake da wayar wani zancen kake kana bada amsa ga mahaifa maganar alheri sadar da zumunci maganar ƴan uwa maganar karatu a zo a haɗu za a yi kaza maganar tattaunawa wani ana abu na alheri wani duka kaga ba matsala in kuwa gulma kake yi tsiri kake yi wanda bai halatta ba da zagin wani da cin mutunci to wannan ko a gidanka ne haramun ne ballantana kuma a masallaci in ko lokacin sallah ne to wannan dama yana cikin abin da yake yana tagantar da mutane kuma ana faɗakar da su bai kamata mutum ya zo da waya masallaci tana ɗauke masa hankali kuma ta ɗauke wa mutane hankali ba musamman abubuwan da mutane suke so a cikin wayoyinsu na kaɗe-kaɗe wani kuma a kira shi da wannan so to wannan dai na san kun san mun sha tambihi a kai da Allah shi ma so yake dai a faɗakarwa ba maganar hukuncin ne bai sani ba ne ce malam da Allah ina roƙon malam da ya dawo mana da faɗakarwar da yake yi a masallacin dare na ranar litinin Allah ya saka mana da alheri to wannan kuma wani abu ne daban ke ma ba fatawa ba ce to Allah ya sani so yake dama wasu su saba a riƙa yi ba lallai mutum ɗaya ba ko ɗaya wannan ya tashi wannan ya tashi ya saka saurara don amfanin hakan an ce kullum kai kaɗai za ka yi akwai abubuwa ne ilimomi da sun sani ba mu sani ba kuma kowa so ake a ƙaru da shi yana nan sai maƙalƙal yake mun yi niyyar sa karatu insha Allah yana nan za a sa amma dai akwai wasu ma dai insha Allah dai za a ɗan riƙa ɗan jagwalgwalawa ɗin Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam. Hira asali in ba ta haram ba ce ba laifi yau alhadithu fil masjid mal masjid zan san asali da haka shi dabi din sa shine me ake yi masallaci zamanin manzo Allah sai shi gidan wasu ne wasu ne suke kwana wasu ne suke cin abinci kuma dole ne ai wani zance yauwa za a dole ba laifi ku zauna a masallaci dan kun yi hira kawai dai ai hirar da ta halatta yauwa ai meeting a masallaci masallaci jami'a ce za a yi karatu za a yi meeting za a tattauna abin da ya shafi unguwa ma mai unguwa idan ya ce jama'ar unguwa ba lallai a zaure na ba a zo a haɗu a masallaci bayan sallar la'asar za mu tattauna akan matsalolin yaran unguwa tarbiyyar 'yan mata a unguwarmu duk ya halatta adilin tsoron masallacin haka da yawa yau a rika yin meeting a cikin sa yana da amfani kuma shi kansa mai unguwa da dagaci da hakimi ya sa masallaci a rika meeting a ciki da shi da al'umma ai kwadaitarwa ne mutane su zo masallacin akwai masallacin daukar sa abu ne mai muhimmanci ma kullum haka ya zama abun tsoro motsi kadan an rufe shi ba illa dai idan ana fata shi da kazanta da me kuma wannan ko kuma ana tsoron sata wannan dole ne a dau mataki Allah ya samu dace
wa alaikum assalam
shikenan to dama abin da bai halatta ba shine zantukan wasu eh ba asalin yin zancen ba eh in har za a yi gulma to kada a yi kar a fara idan bai halatta wannan kuma ko a yi ne ko a gindin bishiya ne ko a zo ne in zan ko a wani
wa alaikum assalam
na'am wanne oh fakhruddin shi wanda Abubakar Muhammad Zakari ai kan baya baya yake shi kuma wannan fakhruddin Razi mai littafin tafsiri sunan sa Muhammad bin Umar Ar-Razi mai Muhammad ibn Umar eh wa alaikum assalam sawa ya rasuna eh na afnan wallahi wato asalin ka kalli duk suna asali a larabci ko a musulunci ke zance asali a musulunci duk suna in dai ma'anarsa mai kyau ce to babu laifi haka sa suna iri-iri a Qur'ani kawai a gano cewa kalma tana da ma'ana kaga ana zartar abubuwan aljanna ne ko ba haka ba ta wannan ba laifi bane ka sa mutum a fulani wai amma galibi za ka ga larabawa sun fi sa wannan sunan ga ƴa mace a fulani sunan mata ne haka abun larabawa fa haka ihsan mata suke sawa yau amma namiji sai ka ga wanda ba larabawa su suke sa ƴaƴansu suna ihsan haka da wannan ba matsala ba ce asali dai mutum ya duba ya zama yana da ma'ana kar a dauko ƙarshen wata kalma a hada da farkon wata kalma kamar lantana ga lantana asali lante daban lanta ta nafiu sai kuma tanalu kalma ce lantanalul birra kawai sai aka jono da lamun da nunin din sai kuma aka hada da ta'un da nun sai aka raba ta'un da nun daga jikin tanalu din sai aka ce lantana ba wata kalma a larabci mai suna lantana ko bai kamata ka sawa irka lantana ba ko kadsame kaga kadsame ma kalmomi biyu ne idan waka Allah ya kyauta Allah ya ba mu ilimi